Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai karewa.
Shugaba Buhari ya zarci India inda ya shida ɗan kasuwar kasar masu hulɗa da Najeriya da cewa zamanin cin hanci da rashawa ya wuce. Shugabar hukumar lafiya ta duniya Margaret Chan ta mika takardar fitar da Najeriya daga jerin ƙasashe masu shan inna. Ga bayanin Dr. Ado na hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya.
Ta ba mu shugaban ƙasa takardar cire Najeriya daga ƙasashe masu cutar shan inna shekaru 18 kenan da aka fara wannan yaki.
Kotun ɗaukaka ƙara ta Yola ta soke zaben ɗan majalisar tarayya Umaru Barambu da tun farko kotun ƙarar zabe ta bashi nasara. Su ko ƴan sara suka sun auka kambar motocin magoya bayan sanata goje wanda ke halartar kotu don karar da EFCC ta shigar da shi. Garba Tela na daga waɗanda suka samu raunuka.
Ni mutum ne mai son na gaya wa duniya gaskiya, duk wanda ya kuskure zan faɗi kuskurensa. Duk gilazan motar suka fasa ɗayan shine yazo ya sabe dutse yazo ya same ni a goshi, shine kaga jinin nan yana zuba yanzu haka ina jin jiri.
Yayin da Rotimi Amechi yake murnar majalisa ta wanke shi don zama minista, PDP na juya yin rasuwar ɗan takaranta da gwamnan jihar Plateau Jan Fajok. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu kaɗa zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani, zauren ya sake yada zango a Baucin Yakuba don tattaunawa kan inda aka kwana dangane da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da sayawa manoma. Yau, mai jagorantar tattaunawar wakilinmu na shiyar Bauchi Abdulwahab Muhammad zai tsora ne daga inda yake komawa ga mai sharhi da kuma rajin tabbatar da zaman lafiya Alhaji Aminu Sidi.
To, Alhaji Aminu Sidi, a matsayinka na mai sharha da kuma nazari akan harkokin zaman lafiya, ka dai ji abin da waɗannan ɓangarori biyu suka yi bayani. Kai a fahimtar ka ya zaka fassara kalamansu da kuma yanayin da yake suke ciki yanzu?
Alhamdulillah, ni ina ganin yanayin da suke ciki yanzu za su ce sun yi na'am, amma an daɗe ana gwagwarmaya. Kamar ƙungiyar mu ta kai shekara 2.5 suna zuwa Central Primary, ba ma Hausa Fulani da Sayawa kawai ba, a'a, Jarawa, Bankalawa, Angasawa, Fulani da Sayawa, mun iya ƙoƙarinmu musamman matasa su fahimta cewa zaman lafiyan nan shine babban inganci. Kuma a yi da komai ba sai da tallafin Interfaith Mediation Center na Kaduna, wanda suka jagoranci su Dr. Ashafa da Pastor James, shi ne chief of party namu, wanda ya kokari suka kashe kuɗi kain da ana inda wani program ake kira Tolerance Project, har aka yadda ana zama daidai, har ana fahimtar juna, ana yafiya. Yanzu ɗan zol musulmi ko bununu zai iya zuwa ainihin mahaifarsa ta faɓalewa iya maganar gonarsa, har ya ba da aron gona ko estate da filinsa a samu la'ada a kuma samu jituwa. Wasu ma har sun fara gini a inda suka tashi, amma ya ɗauki lokaci kafin ainihin iyayen ƙasa su fahimci wannan. Daga baya suka gane cewa siyasa ce ba addini ba ne, ba ƙabilanci ba ne, a siyasa ne take ƙoƙarin su raba waɗannan abubuwa. Kuma mun shiga ka'in da na'in kafin zaɓe, cikin zaɓe, bayan zaɓe, kafin wannan yarjejeniya a cimma nasararsa tsakanin Sayawa da Fulani. Daga Taba-Ɓalewa har Ɓogoro akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin Bununu, Zol da Taba-Ɓalewa, don da akwai jita-jita, wasu ne daga nesa za su farma wasu ya fara zargin juna, sannan nan ka ga an samu matsala. To, amma kowa ya ji a jikinsa, kowa ya nadama. Yanzu neman zaman lafiya da inganta cigaba juna ake yi, kuma alhamdulillah wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin Fulani da Sayawa ba ma daga manyansu kawai ba, a'a, har ƙasa ƙauyuka, su daga tai masu gundumomi, akwai wani Alhaji Dan Madami, ana cewa Alhaji su Bununu, akwai Baba Bitrus, rabaran Baba Bitrus ya taimaka kain da na'in, akwai wani matashi ana ce masa Ezra, sun taimaka ƙoƙarin iyakan ƙoƙarinsu da sauran al'umma kamar su Malam Fa'izu, shi limamin Taba-Ɓalewa, sun taimaka ka'in da na'in da wani ana cewa sai su ko su Haliru da su waɗannan da hakimai sun iya ƙoƙarinsu. Yau da gobe aka ci iya ƙoƙari ƙauyuka har mun shiga inda mun taɓa shiga ba, muka zauna da mutane da alƙawarin da aka yi aka kafa masu 'yan bijilance da kuma alƙawarin za a tsakanin gaskiya da gaskiya har ya kawo wannan cimma buri. Yanzu ina ganin Bafulata ne zai iya karkaɗa shanunsa daga tafa ɓalewa har ɓagoro, mu duk wanda ya kashe shanu a wurin za a gano su, za a kuma hukunta su, za a kuma biya kiyasin su. Haka Bafulata ne banda ko ya gudu, za a bullabi a burtalin da ya je a samu ainihin harkan wurin a haɗa shi da hakimin wurin a yi kiyasin ɓarnan da ya yi ya kuma biya. Inda ya biya ba zai tare da wani matsala sai haɗa shi da hukuma, kuma alhamdulillah har yanzu ana ƙoƙarin wannan, kuma akan haka ake shi ne ta fatan addu'a abin ya miƙe yara matasan nan da ba su da abin yi yi ƙoƙari su kwantar da zuciyarsu kuma kai zuciya ne su a kuma ƙoƙari a tallafa musu musamman gwamnati a ba su
abin.
Min biram jai nalanki mara kon fulbe takir mini modon du che kodo hadandi e mi yetti turup yetti nalan kegal gilu rebo gilu yaro dubi jeego ma don yara nan e korno mi yetti de adam boy ma be wuri boy jibo jala la modon e jono ko kurko mo jaba nganda o ta bi magarka betere mamad jalla e kame hamad hamad jalla e bimira ala sagamin e hadi hadi no yawtata be biyetena ala kagalam gal be be charde madone be nawdum afrique fo be nawdum o monde haybe fo tinum haba ngal pula gene wodi dum non miyetti ala miyetti sukabe be
to musta koko malam madalla idan na dawo gare ka to wasu matakai ne kuka dauka domin ku tabbatar da cewa wannan zaman lafiya da yake kuka ce wasu kaman shugabannin ku kaman su Dogara Aminu Tukur suka bada goyon baya don wanzu ku kuma wasu matakai ne kuka dauka na ganin cewa wannan zaman lafiya ya dore kuma ya kai ga kunne da kuma kofar kowane dan wannan yanki musamman ma a bangaren ku na Sayawa.
Bangaren mu na Sayawa ka matakan da muka dauka shine da cewa muna roƙon Allah, muna kuma roƙon shugabannin nan da kuma gwamnatin Bauchi a taimaka a cikin tafawalewa mu karan kanmu zaman da muke yi ba musulmai a wurin ba jin dadi muke yi ba. A zo koda masallacin nan da aka rushe su don saboda tashin hankali na kwanakin baya tunda mun fahimta, a zo a gyara masallacin nan koda mutum zai wuce ne, koda ya je kasuwa ne, koda yana ina ne, dan lokacin da ya je an kira sallah ya zo ga buta a wurin garuwa ya shiga yayin alwalaya ya rufe masallaci ya tafi tafiyansa. Shine mu kokarin da muke kokari kenan da matakan da muka dauka kenan mu sai yawan tafawalewa mu samu a gyara ma masallatai abokan zaman mu mu zo mu zauna tare da su, shine tabbacin zaman lafiyan da muke ganin in an yi haka duk duniya za su san da cewa mun samu zaman lafiya.
Baya ga neman bukatan da gyara su musulmai wuraren ibadansu, kamar ku kuna zama a bangaren ku na shugabanni da matasa domin ku tattauna wasu matsalolin ku.
Muna zama gaskiya mu matasa shugabanai sagu-sagu kauyuka wurare da dama, muna galgadar da kanmu duk wani fasayi da yake cikin garin tafawalewa. Idan muka ji shi da tsokanan Bafulata ne ko Bajari ko wani addini da yake cikin tafawalewan nan da yawan nan da sunan tsokana na wanda zai kawo tashin hankali irin na da, mu da kanmu mukan kama shi mu kai shi gaban sarkinmu shi Gunzar kenan, mu je mu mika shi ya hukunta shi daidai gwalgwado, don saboda wannan fitinan ba mu son mu sake ji akan mu ne muka tada shi balle su.
To haɗin wani gari ne wai kuwa?
Suleiman. Ma sanin da baba ke.
Kai haɗo ne ko kuma ba haɗo ba?
Ni disli ne nan biyu Allah.
Okay, wato mai tsawatarwa.
Yawaye.
Na ƙungiyar mai yanci Allah. To wasu irin tsawatarwa kuke yi wa ainihin al'ummanku, musamman ma gashi shi Malam Madalla ya yi kira wa gwamnati da lalle ta fito a gyara muku masallatai da dai wuraren da yake, idan an gani su ma za su san wannan zaman lafiya mai dorewa ya kankama.
Eto alhamdulillahi, gaskiya mu a haka ma mun gode wa Allah tunda wajen shekara biyar na biyar ɗin muke da saniya ba ta haihuwa hai, amma yanzu ana tafiya har marti har dajara shanunmu suna nan suna kiwo, ta zan shi ba kula ta yi damuwar shi inda dabban shi da yi kiwo, zaman lafiya ya ɗore kenan. Kuma muna shiga tafafula muna sallah, matanmu suna shiga gida gida suna saida nono. Kuma mun gode wa Allah, mun gode wa Annabi, kuma mun gode wa wannan mutane guda biyu, honorable barista Dogara Yakubu da honorable Aminu. Mu ba abun da zamu faɗa, iya godan mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya.
Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai girma Sarkin Badiko Alhaji Usman Sani, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da rabaran Audu 7 na majami'ar Ikwa Matazu jihar Katsina. Ga dai mai girma Sarkin Badiko.
Assalamu alaikum ƴan uwana 'yan Najeriya. Sunana Usman Sani, Sarkin Badiko. Muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra, da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa. Kabilun Najeriya sun haɗa kansu, masu addinin Najeriya sun haɗa kansu, musulmi da kiristan. An daina kashe-kashe irin na dabbanci, domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su bamban da dabba ba. Lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda ƙasashen Turai suke haɗewa. Ana maganar globalization, inda ƙasashen Turai gaba ɗayansu wajen 19 sun haɗe, inda zai shiga ƙasar kowa ba tare da an samu wata matsala ba. Wajen aikin yi ne, wajen karatu ne, wajen kasuwanci ne, za a samu wannan tsakankanin ƙasashen Turai. Amma mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya, za a gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce, amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki. Su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala, cewa yadda abubuwa suka kawo ƙarshe, abubuwa suka soma daidaita, domin tun daga wannan zaɓe ya nuna 'yan Najeriya sun haɗa kansu, musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma. Kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba. Abinda muke fata sojojinmu na Najeriya da suke wurin wannan yaƙi, su ma Allah ya ba su nasara, a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya, al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu, musamman wuraren da aka samu yara ba su zuwa makaranta kaman jihohin Arewa ta Gabas, wanda aka wata da watanni ko shekara da shekaru wanda 'ya'yansu ba sa karatu, ba sa cikin kwanciyar hankali. Muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu, ya kawo haɗin kan Najeriya, manyan Najeriya, mu ba da kyakkyawan zamantakewa, mu ba da kyakkyawan jagoranci, mu ba da kyakkyawan misali, domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take. Najeriya ta shiga wani sabon shafi, ta shiga wani sabon babi, yadda aka karɓe ta, yadda aka karɓi sabon shugabanmu. Mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali, mun san ciwon kanmu. Kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su 'yan siyasa ne su san cewa yanzu da ya waye, canji ya shigo ga talakawa, suna da iko su zaɓi wanda suke so ya jagorance su. Saboda haka mutane su shiga taitayensu su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora. Yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a, haɗa kan jama'a, babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba. Muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya, a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka, domin kar tafiye-tafiyen da a cikin ƙasar nan za a ga cewa hanyoyi sun mutu. Muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawan sabon gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu, hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau, jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da, a samu kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa Najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da, kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a London da New York, ya zanto mun komo da wannan Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci Afirka. Muna fatan Allah ta'ala ya mana buɗe, ya mana jagoranci, ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya, Allah ya ansa mana, ya biya mana bukata, ƴaƴanmu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau, gwamnatocinmu na jihohi da na ƙananan hukumomi mu ba su kyakkyawan haɗin kai da goyon baya domin su samu dama yadda za su yi mana ayyuka, a samu yanayi mai kyau da Najeriya za ta wuce inda take a da. Shugabanni ko mun masu fatan Allah ya masu jagoranci, na gode, Allah samu tashi lafiya.
Shi ma rabaran Audu Bakwai kirayeyi da a dora kan nasarorin da aka samu na zamantakewa.
Assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Najeriya, ni ne suna rabaran Audu Bakwai daga Equa Church Matabo a jihar Katsina. Ina gaishe ku musamman da fatan alheri domin sabuwar gwamnati da Ubangiji Allah ya bamu. Da yake ku ƴan Najeriya mu ne muka zaɓi wannan gwamnati bisa ga yardar Allah, bisa ga littafin Roma sura 13 aya ta farko, Allah ya ce babu wani mulki da ke akwai sai na Allah, mulkokin da muke gani kuma sanyayyu ne daga Allah. Don haka Allah ya ce bari kowane mai rai shi yi zaman biyayya da mulkin masu mulki, domin su da ke mulkin nan sanyayyu ne daga Allah. Idan ko mun yadda mu masu tsoron Allah ne, masu bin Allah ne, masu bautar Allah ne, to sai mu yi biyayya da hukumar da Allah ya ba mu, muddin ba su hana mu bauta wa Allah din ba. Saboda abubuwan da ke faruwa, ku ƴan majalisa mun zaɓe ku domin ku je ku yi abin da ya kamata a madadinmu. Akan cancancewar nan da ake wancan ya cancanta, wancan bata cancanta ba, wancan ya yi kaza, ya kamata ku ƴan majalisa ku san cewa ba fara'ayin kowane mutum ɗaya za a kasance ba. Wanda aka kawo da yake shi shugaban ƙasar nan ɗan Najeriya ne, kuma ya san ƴan Najeriya, ya san kowa. To ku amince mashi, yi mashi addu'a, kuma bai kamata jayayya ta rika samuwa tsakaninku har wasu su fusata, su kai su bar wasu, har wani lokaci a rika kamar za a kai duka. Ku manya ne, ku masu aminci ne, abinda ake bukata da wakili, a iske wakili da aminci. To saboda haka ku yi aminci a gaban Allah yadda ya kamata. Hayaniyar da ke faruwa can da can, mu dai sani idan an kashe ɗan jikun an kashe ɗan Najeriya, in an kashe Bahaushe an kashe ɗan Najeriya, in an kashe Bahilla ce an kashe ɗan Najeriya, Najeriya ce ta yi rashi, kuma mu ne muka yi rashi. Don haka makiyaya da manoma, ba abin da ya dace tsakaninku in banda ku yi haƙuri da juna, ku ba kowa haƙinsa. Manomi ba zai yi ba ba makiyayi, makiyayi ba zai yi ba ba manomi. Don haka ana buƙatar dukkanmu, muna buƙatar juna. Makiyayi taki, nama, nono, mai, manomi abinci kala-kala, da na mutane da na dabbobin. Saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna. Irin abubuwan da ke faruwa tsakanin ƴan banga da ɓarayi a ɓangaren jihanmu ta Zamfara, ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu. Kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi. Hukuma ta ɗauki matakin da ya dace a kan mara gaskiya, mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma, hukuma kuma ta bi ka'ida, ta bi kadi, ta yi abin da ya kamata. Domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa, gandu ga wanda gandu ya wajaba. Saboda haka mara gaskiya a ba shi rashin gaskiya, mai gaskiya kuma a tabbatar miki da gaskiya.
Annabi wahidu mana.
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin nan mu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.